الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا سأديكنا نعم قراتم من لتافهم حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة لمن سعيد الفحطاني رحمه الله تعالى زما بدا أكد سكة جباتة لنتقص لنترى لنقوم هكذا نقول mun karanta fa'idoji akan ambaton Allah da amfanin ambaton Allah da muhimmancin mutum ya saba da ambaton Allah a bakinsa da kuma abinda wannan yake samar masa na sakamako na alherin duniya da lahira. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya amfane mu da abinda muka ji. A yau shine za mu shiga gadan-gadan cikin addu'o'i da malami ya fara ambata a wannan littafi mai albarka. Ya kasa waɗannan addu'o'i kashi-kashi ba da sunan babi ba, da sunan addu'ar da abinda ta ƙunsa, zai ce abinda ake cewa ko kuma zikirin lokaci kaza da kaza ko hali na kaza da kaza. Mun san cewa halaye da yanayi da bigire suna da alaƙa da addu'a, saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambaci wasu halaye da wasu wurare da kuma yanayi na rayuwar ɗan adam da ake so yi addu'a. Ya fara mana a nan da addu'ar lokacin farkawa daga barci, saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambace ko kuma halaye da wurare da ake so mutum yi addu'a, kamar idan mutum ya farka a tsakiyar dare, shi ma wannan zai zo ya ambata mana hadisin man ta'arra min al-layl. Akwai kuma wurare da ake son mutum yi addu'a saboda falalar karba addu'a din, kamar a wurin aikin haji, wurin tsayuwar Safa da Marwa, filin Arfa, al-Mash'ar al-Haram da bayan jifan Jamratul Aqaba, ko in ce kai bayan jifan jamra ta farko da ta biyu banda Jamratul Aqaba ranar 11, 12 da 13 in mutum ya tsaya har wannan lokaci, da kuma dai wurare da yawa, da kuma abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya kwadaitar da mu na a kowane lokaci da ya zama mutum addu'ar da ake a wani bigire to ya damu da ita, ya mai da hankali, ya koya kuma ya haddace ya iya. Ina so in ja hankalinmu da Allah tun ba mu shiga cikin waɗannan addu'o'i ba, kamar da na ambata mana maƙasudin karanta littafin, dama shi ne mu koya wa junanmu waɗannan addu'o'i. Shi yasa na so a ce kowa ya mallaki wannan littafin, ba kawai sauraro mutum zai yi ba, yadda zai zama duk addu'ar da muka karanta a ranar kowa ya ƙoƙari ya haddace. Ba da yawa za mu riƙa yi, za mu riƙa bayani da ma'anonin kalmomi, kalma-kalma da 'yan wasu fa'idoji na abinda hadisan addu'ar suka ƙunsa, saboda hadisan suna da abinnan addu'o'in mafi yawa daga hadisai ne da kuma ayoyin Al-Qur'ani. Na kama yi ƙoƙari da Allah kowa ya haddace, kuma a inda ake amfani da su ɗin sai a yi amfani da su. Fa'idar karatun kenan, maimakon wannan yana bugo waya ko wannan aiko tambaya da Allah wace addu'a ce ake yi lokacin kaza a bani addu'ar kaza in na shiga hali kaza to idan mutum ya samu ya haddace littafin nan mafi yawan abubuwan da mutane suke tambaya akai duk yana ciki na san da wahala mutum zai ce yana da wahala ya haddace littafi irin wannan amma abun dan mutum bai fara bane idan har kullun zai tun daga shi karatun mako mako ne ba kullun bane idan ya zama mun yi daya yau kuma dayan nan a ce a sati guda ai sati guda ko za ka mata rabin littafin ma za ka iya haddace ko gurgudan kwakwalwa gurgudan sauƙin ayyuka ko gurgudan shekaru har yanzu yawa to amma insha Allah dai muna sa rai kuma muna fata Allah ya amfane mu da abin da za mu ji din nan kuma mu karanta azkaru al-istiqazi min an-nawm dhikruri addu'o'i ka iya cewa haka kamar da muke faɗi a Hausa wanda ake yi lokacin farkawa daga bacci ya fara kawo mana al-hadith المتفق عليه حديث البخاري ومسلم هذا حديث حذيفة بن اليمان حذيفة جليش أكروتون حديث يروتون من زن الله صلى الله عليه وسلم شو من زن الله صلى الله عليه وسلم إن يجيب ونشيا ينا شوى بسمك أموت وأحيا أو تروى اللهم بسمك أموت وأحيا لو كتن كنشير إكي فتن حكا تند نم يا فاري من دا فرقا واني سبو دي أجيرا أيك منيني كمر فرقا أبن دا نام فاري أكون قبا كنشير بشي تاشين دي كو يو تشيطا يا فاري من مغانا أكن تاشي kuma ana daukar kwanciyar a cikin dare take a cikin dare ko a jiya ne misali ko in ce yadda muke faɗi dai a daren da ya gabata ne muna so mu fara sabon yini mai albarka to tun daga farkawa daga bacci ake fara lissafawa shi asalin hadisin yadda ya zo addu'ar kwanciyar aka fara faɗi akwai riwayar bismika amutu wa ahya akwai riwayar Allahumma bismika amutu wa ahya akwai riwayar bismika Allahumma amutu wa ahya duk wannan ko ne kuma ya inganta lokacin kwanciya to a hadisin guda ɗaya ne sai kuma yace wa idza sayqada yayin da ya farka kuma daga bacci sai ya faɗi wannan da za mu karanta yau alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi annushur to sai fade farkon abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake fadi kenan a rayuwarsa a cikin farkon yini ma'ana farkon farkawa sa daga bacci ko ka kira shi farkon yini ko kuma cikin dare inda galibi annabi sallallahu alaihi wasallam baya bacci har asuba alfijr yake to bai farka ba ko ba irin mu bane ai an gunga ne ma'ana a idansa yana farke alfijir zai keto kuma a kira kai yana tashi mun san mun karanta a sifatu salati nabi ko tsarin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallar dare ya tashi a cikin umdatul ahkam ne ko yau zai tashi ya raba dare uku yayi sallah yayi bacci ya tashi kuma yayi sallah sannan kafin alfijir ya sake tashi sai zama ya tashi a fadake kuma ya tashi kai daga bacci eh kuma da yake ana son kafin alfijir ya keto daga baccin mutum zai tashi wato yayi sallah ya koma gurgudan dai da aka roto daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to in ya farka din abin da yake fadi ke akwai wani zai tambaya to me bambancin wannan farkawar da kuma farkawa tsakiyar dare shine hadisin man ta'arra min al-layl shi ma zai zo mana kamar yadda na ambata mana dazu ya zo shi ma a hadithin Ubada ibn Samit annabi sallallahu alaihi wasallam yace man ta'arra min al-layl fa qala duk wanda in an ce ta'arra shine mutun ya farka cikin dare musamman ilin farka wanda ba ita ya saba in ya tashi zai yi sallah ba ilin farka wannan ce da bacci yakan kasa dawowa ai ana samun ilin yau to shine man ta'arra minan lay annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan mutun ya samu irin wannan hali ko ya samu kansa irin wannan hali fa qala kuma sai yace لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سننيت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله فإن يفدونا هم يتي اللهم اغفر لي غفر له وإذا توضأ وصلى قبلت صلاته da mutun ya tashi irin ya farka irin wannan farkawa ta dare kuma ya fadi wannan addu'ar kuma yace Allahumma ghfirli Allah zai gafarta masa a wata riwayar ya kara da Allahumma ghfirli aw da'a ko kuma yi addu'a to anan ne manzo suka sanya daga cikin wuraren da ya kamata mutun ya addu'a shine irin in ya farka cikin dare to amma duk wannan zancen namu ba wannan muke ba muna tattaunawa yanzu addu'ar da mutum zai fara a tashinsa daga bacci a normal tsari yadda ya saba tashi daga bacci ko ya tashi ya wutiri ko kuma ya tashi ya riga ya wutirin sai kuma ya alwala ya raka'atayn al-fajr in an kira sallah sai ta koma sallaci to wannan farkawa dai da mutum zai in ya tashi daga bacci to anan ne zai faɗi wannan addu'a ya take na riga na ambata ko alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur mun ji alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur wannan shi ne abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi in ya tashi kamar da muka ji ambata daga hadithin Hudzaifah ibn al-Yaman حذيفة بن اليمان أنا كنت صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم تبدا النبي صلى الله عليه وسلم يفن علما تد في سنة المنافقين شيني كمو عندما انزع الله صلى الله عليه وسلم يتورى في مسا تجسسي يبين كو مسا حال لكافريس كيشكيران يكون أحزاب وكسن دعك يكون أحزاب يتورى شيء زي غانو مسا mai mushrikai suke ciki inda dama ya halatta halin yaƙi tsakanin al'ummomi a tura masu leƙen asiri ba laifi ba ne cikin taimakawa ƙasa taimakawa addini leƙen asiri na ɗan uwanka musulmi shi aka haramta maka da kai ba hukuma ba ba gwamnati ba amma mutumin da yake hukuma gwamnatin ma'aikacin tsaro a sa mutanen intelligence da za su iya bincikowa abinda ake ciki a wasu ƙasashe don kada su cutar da tamu ƙasar da makamancin wannan a shar'anci biya halatta haka nan tura mutane cikin masu laifi don su gano su shi ma duk ba abinda ya hana shi tajassusi da aka hana shi ne sirrin ɗan uwanka shi ya shigo cikin sirrinka ko kai ka shiga cikin nasa dan cin mutunci ko kuma dan a yada a zubar masa da mutunci wannan haramun ne Allah mu dauki ya hana wala tajassasu ko yau wala yaghtab ba'dukum ba'd wadannan dai duk sanannun abubuwa ne to Hudzaifah ibn al-Yaman ne cikin wanda suke wannan aiki ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mahaifinsa da shi duk sahabbai fi al-Yaman sahabi an kashe shi a yakin Uhud yana musulmi sahabbai sun kashe shi kuskure ba a san ya musulmi shine sababin musulunci tun a yakin Uhud wannan shine Hudzaifah ibn al-Yaman to shi rawaito wannan hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa alhamdulillahi alladhi ahyana yabo ya tabbata ga Allah yabo da godiya haka ake cewa ko yawa ga Allah subhanahu wa ta'ala alladhi ahyana wanda ya rayar da mu ba'da ma amatana bayan ya kashe malam Sanani da dai malamai da dama sun ce abinda ake nufi da ba'da ma amatana anan bayan ya sanya mun yi bacci shi ake nufi da mautu anan yau dan haka nan mutuwar ba ana nufin mutuwa ta barin duniya ba ta shiga rayuwar barzakho abinda ake nufi shine bayan an yi bacci domin bacci ana kiransa al-mautu as-saghir al-mautu as-saghir kalmar mutuwa ce Allah madauki a cikin suratul an'am yace wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layli wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahari ko yatawaffakum nan ana nufin yaj'alukum fin-nawm yana sanya ku a cikin bacci ay yaqbidu arwahakum fil-layli fi halatin-nawm aga ba ana nufin yana karban ranku ku mutu bane ana nufin yana sanya ku a wani hali kamar ba masu rai ba bambancin ku da marasa rai shine numfashi kawai da ake da kuma mafarki da mutum zai idan mutum ya bar duniya ba shi da rai to ba numfashi sannan kuma ayyukan jiki duk sun tsaya amma idan mutum yana bacci to ransa yana nan numfashinsa yana nan ayyukan jikinsa waɗanda ake suke iya miƙewa saboda rayuwa duk suna nan akwai shi yasa har kwakwalwa ba daukewa take gaba ɗaya ba shi yasa mutum yake mafarki mafarkin da kuma mutum zai iya farkawa har ya bada labari in ko mutum yana mutuwa ba zancen farkawa ballantana ya bada labarin abinda ake yi a cikin wato lokacin mutuwa don haka dai bacci ana kiransa mutuwa ƙarama mutuwa ƙarama to ita ake nufi a nan ba mutuwar barin rayuwa da zuwa lahira ba don haka ihya'i ba'da al-mauti ma'anarsa kenan sai kuma shi wa ilaihi an-nushur kuma rayuwa bayan mutuwa da komawa zuwa gare shi asalin an-nashru shine i'adatu al-arwahi ila al-ajsam shine ma'anar nashr ba tarawa ba eh wani lokaci mukan fassara an-nushur ko a ce makoma ko a ce tattarawa wuri guda kamar jam'i jam'i daban an-nashr daban an-nashr ma'anarsa shine i'adatu al-arwahi ila al-ajsam me da rayuka zuwa ga jiki ma'ana kenan al-ihya'i ba'da al-mauti don haka ashe ma yufiduhu aw ma tufiduhu wasat al-jumla wa huwa alladhi yustafadu kadhalika fi akhir al-jumla ay min al-kalima an-nushur abinda aka fa'idanta a tsakiyar jumlan nan shine dai abinda ake nufi a wannan kalma din alladhi ahyana ba'da ma amatana shine ma'anan dai kuma an-nushur an gane yau an ce wa ilayhi an-nushur me da rai ga jiki zuwa gare shi yake ma'ana amrun mufawwadun ilayhi ba ana nufin ilayhi ar-ruju'u ba duk da cewa akwai ma'anar ruju'i a cikin wannan kalma din cewa zuwa ga Allah ake koma Allah ta amfani zancen yau da haka dai wannan ita ce addu'ar da ake faɗi yayin da aka farka daga bacci alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur to sannan ta biyu shine mutum ya faɗi la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim aw ta riwayar akwai wannan qari wa ta riwayar kuma illa billah kawai sai kuma rabbi firli wannan ita ce wanda muka ambata dazu na man ta'arra min al-layl saboda aikin su dai ne da farkawa ordinary da kuma dai farkawa koda a kowane lokaci ne a cikin dare sunanta dai farkawa ma'anar wannan kowa riga ya san abin da ke ciki amma ina so mu ɗauka a matsayin manhajin karantarwa a wannan littafi za mu fassara kalmomin kowace addu'a ya zama cewa addu'ar da kake karantawa ka san ma'anarta ba haka kawai haddacewa ce ba me aka faɗi a ciki yanzu dai wannan ta farko insha Allah an fahimci me ake nufi daga cikin fa'idojinta shine Allah subhanahu wa ta'ala yana ana bauta masa kuma yana son a yaba masa akan kowanne lamari shi yasa aka fara ya zama cewa farkon abin da za ka faɗi a safiyarka ko a darenka in ka tashi to ka fara godewa Allah ka fara godewa Allah godiya akan ni'imomi masu yawa Allah ta'ala yuhmadu ala bad'il khalqi ana gode masa akan tun farkon halitta da yayi ana gode masa akan istimrarul khalqi tsakiyar rayuwar da muke muna bukatar mu gode wa Allah mu gode masa a farkon ya halice mu mu gode masa a tsakiyar rayuwar da muke kuma mu gode masa akan karshen halitta mun bar duniya kullun a kowane yanayi Allah wajibin mu ne mu gode masa kuma godiyan nan gare shi ita ce sababin karin ni'imomi a gare mu la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lashadid Allah madauki ya ambata wa idh ta'azzana rabbuka har sanarwa yayi kuma lo yayin da Allah madauki ya bada sanarwa to la in shakartum in har kuka gode wa ni'imar da Allah ya muku to Allah zai kara muku haka duk mutumin da yake son kari akan wata falala da Allah ya masa falala ta ilimi falala ta dukiya falala ta ya'ya falala ta matsayi da daukaka a duniya kana son kari to ka gode wa Allah akan wannan ni'ima godiya kuma ya take ba ta kalmar baki ba galibi ashukru a aikace ake alhamdu shine ake da baki saboda a shi yasa malamai suke cewa alhamdu ma'anarsa yabo ne ba kawai godiya ba an gane yabo a yaba wa ubangiji bisa cancantar ya yi maka abin da za ka gode masa a kai za ka yaba masa kuma bisana'il jamil ka faɗi kalmomi masu kyau dangane da Allah subhanahu wa ta'ala shi ne alhamdu ita kuma ashukur tana da alaƙa da ni'ima da ya maka ka gode masa to kuma suna da wajen bayanin da malamai suka yi akan alfarqu baina alhamdi wa shukur wasu suna sanya ta ita ma kamar babin idza istama'a iftaraqa wa idza iftaraqa istama'a wa in kana in suka haɗu din kowace da ma'anarta mana in an ce alhamdu yadkhulu fihi shukr in aka faɗi shukr yadkhulu fihi alhamdu amma in aka faɗe su tare to wannan da lafazi wannan kuma da aiki da dai kuma wasu bambance-bambance dai da malamai suka ambata duka ka wajibinmu ne mu yabawa Allah kuma mu gode masa bisa ni'imomi da ya mana babu ni'imar da ta kai ni'imar musulunci to amma nan wurin kana gode masa ne akan ka farka daga bacci lafiya ko domin da ya ga dama da kai tambal kawai ka wuce sai lahira farko kenan haka ni'imar farko ita ce baka mutu mutuwar rabuwa da duniya ba a wannan bacci ya kara maka wata dama taka tuba ya kara maka wata dama taka kara aikin kiri ai mun sha magana akan maganar malamai da suke cewa babu wani mutum da mutuwa za ta zo masa sai face ya yi burin ina ma ba ta zo ba ko kun san wani wanda mutuwa za ta zo neman ta yake wani zai fi amana ai a zamanin yanzu mutane da yawa masu suke su mutu annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yana cikin abin da aka hana mutum an yi tamannal maut ya burin ya mutu ko saboda liburrin nazala bihi haka ma ya faɗi saboda wata cuta da ta same shi haka kawai mutum ya ce wallahi bala'in rayuwar nan yayi yawa wannan talauci har ina mutum ma da ma mutuwa yayi wallahi kar a faɗi haka Allah baya su Allah baya su mutum nawa ne yake shiga irin wannan yanayi sai kuma Allah madauki ya kawo masa ni'ima a duniya duk abinda ba da shi ka zo duniya ba
to in ka same shi kuma wata rana ka rasa to zai iya dawo kun fahimci abin duk abin da ba da shi ka zo duniya ba a duniyar ka same shi kuma wata rana a cikin matakan rayuwarka sai ka rasa shi to zai iya dawo don haka ba a san mutum ya fidda rai dan an shiga wani yanayi ko yanayin rashin tsaro mu ce ai wannan yanayi namu har abada zai wahala a sake dawowa normal a za akwai kasashen da suna nan suna zaman su ne babu tashin hankali muna fata Allah ya dawo da halayenmu yanayinmu irin wato na kwanciyar hankali din da rashin damuwa talauci ya baibaye ka to ba ya nufi shine karshen rayuwa ba ya nufin mutuwa zaka yi haka Allah ne ya san yadda zai iya yadda karshen lamarinka zai zama sai sa kullum ka yi fatan Allah maɗauki ya sanya maka albarka a irin halin da kake ciki wannan shine abin da yafi ba ka nemi ka mutu amma mutuwa duk lokacin da za ta zo mutum zai fatan ina ma ba ta zo ba in mutumin kirki ne ya neman ya ƙara ayyukan kirki a cikin abin da za a ƙara masa na rayuwa idan kuma mutumin banza ne ya nemi ya tuba daga aikin da yake aikatawa mara kyau ko ba haka bane Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu akan mu yaba masa kuma mu gode masa a kowane yanayi muka shiga to sai wannan addu'a ta biyu la ilaha illallah wahdahu la sharika lah babu wanda ya cancanta a bauta masa sai Allah kowa ya san fassarar la ilaha illallah ko ko ne bai sani ba ba dai a nan masallacin ba insha Allah amma a zamaninmu a kowane mu sani kwanan nan ana wani aiki da aka fara shi na ilmantar da makiyaya Fulani a daji wanda gwamnatin Jigawa ta ba da umarni a fara wallahi alherin da ke cikin aikin nan da aka fara shi za ka yi mamakin wata mata daga cikin waɗannan mutane a ƙauye an zo koya musu tana gaya wa malamar da suke koya musu saboda an dau masu koyarwa da maza da mata suna shiga lungunan Fulani ana koya musu ake tambayar kina sallah ta ce eh in kin kabbara harama din da ake me kike cewa tace ita sunayen ƴaƴanta take fa sunayen ƴaƴanta ta haka ake yi tace ita haka ta tashi ba wanda ya koya mata a wannan jihar Jigawar tamu a wannan kwanakin nan ko ta dai ba a bi da wannan kuma wuri ne da dan adam zai iya zuwa shi yasa aka je ma har aka same ta har aka samu wani tace sunayen ƴaƴanta take fa sai aka ce ai ba shi ake faɗi bane da aka koya mata ba zancen ma Fatiha ba sai da aka ɗauko daga game da bafulati ne ke cewa daga tushe aka ɗauko daga tushe sai da aka faro daga la ilaha illallah ma'anar shi wallahi ba ta taɓa sani ba kuma ba ta taɓa ma faɗa ba to me muke yi shine kullum abin da muke me muke yi mu yanzu a cikin gari mu zauna ba a yin waɗannan abubuwa ba a ilmantar da mutum alhamdulillah ana yi kuma ana ƙoƙari to amma akwai ƙari da yake buƙata a ƙara shiga wasu wurare wani an je an same shi ya labarin sallah yace sai ya kai shekarun tsaye da gemu sai ya kai shekarun aka ce nawa ne shekarun tsaye da gemu yace 50 shi babba haka ya gaya masa za ka yana nan baya sallah shekarar su nawa aka ce 45 baka taɓa yi shi sam ya ce ba ruwansa da ita jiran 50 ɗin kake ake in ka mutu fa yace shi dai haka aka gaya masa to yanzu shi ma duk an sa su a cikin darasi sun dawo kuma suna yi tun daga la ilaha illallah muhammadu rasulullah haka shi yasa ɗaliban ilimi da malamai a birane mu tashi mu riƙa abin da yake yin abinda zamu auna abubuwan mu gurgurdan aulawiyya aulawiyya shine abubuwan da suka fi muhimmanci sannan masu bin su sannan masu bin su maganar tauhidin nan gani muke mun gama da ita in ana zantan tauhidi shahadatu alla ilaha illallah sai ce mu a cikin musulmi waye bai san la ilaha illallah alhali ma'anarta da abubuwan da ta kunsa har yanzu akwai wadanda ba sani muna bukata muna bukata kuma muna bukata mu dawo kan wannan abubuwan da sune fundamentals asalin abin da aka gina musulunci nan akai akwai mutane da yawa ba su san shi ba kuma ba abin da za a rena bane sai mu zo mu tattauna mu shiga cikin ilimi mai zurfi bayan ko mutane suna bukatar wannan basics din wadanda su ya kamata a ce an mai da hankali a koya wa mutane Allah ce muke mu haka ba wai maganar duk wani abu an zo a yi masa wani dogon sharhi takririn hadisai da sauransu wannan abun ɗaliban ilimi ake wannan amma wanda bai san waɗannan abu ba ka shiga masa wannan ka komo ƙasa ka gaya masa me shahadatu alla ilaha illallah kuma yayin da ake maimaita wannan ɗaliban ilimin ba renawa za su yi duk abin da suka ji suka sake ji to akwai ƙarin ilimi kuma a ciki don haka abin da mutum zai faɗa shine wannan la ilaha illallah to ina ga ko tsayawa zamu tunda ban fara fassarar ba kuma akwai abubuwa masu muhimmanci da ya kamata mu nannaga su anana ta su dangane da wannan din mu tsaya akan addu'ar farko din mun gama da ita yanzu ko alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur ko ya haddace ma yanzu ko wanda ma kun saba yi dama kowa yana yi ina jin babu wanda baya yin wannan alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur اسال الله تبارك وتعالى ان يوفقني واياكم من روقن الله سبحانه وتعالى يا بامو توفيقي الله سانيا مو cikin salihan bayinsa Allah ya amfane mu da wannan littafi da zamu ke karanta kuma zamu ci gaba da karanta addu'o'in sa Allah ya karbi abin da zamu yi na wadannan zikirori da addu'o'i Allah sa mana albarka a sakamakon haka duk abin da muka sa hannun mu akai na alheri Allah sa mana albarka cikin sa Allah ya tabbatar da mu akan tafarki madaidaici Allah ya mana albarka a rayuwar mu tashin mu da safe tafiyar mu aiki dawowar mu aiki kulawa da ƴaƴan mu ayyukan da muke leburancin da muke kasuwancin da muke duk Allah muke roƙo ya sa mana albarka a ciki duk abin damuwa Allah ya dauke mana Allah ya yi mana tsadar kayan abinci da ake fama da shi da kuma dukkan ma abubuwa na amfani da suke ƙara tsada da abin da ke da alaka da abinci da wanda ma ba abincin ba ya Allah muna roƙonka ka sassauta mana Allah ka sauƙaƙe mana Allah ka yassare mana Allah ka sauƙaƙa mana Allah ka buɗaɗa mana ka yalwata mana daga tsunci ya Allah babu mai yalwatawa sai kai babu mai buɗaɗawa sai kai babu mai kawo alheri sai kai ya Allah kai muke roƙo Allah ka ba mu alheri ya Allah duk wanda ke cikin wata damuwa Allah ka yaye masa marasa lafiya Allah ka ba su lafiya akwai dan uwa da ake ba mu labari jiya halin da ya shiga mai kula da ofishin jihar Jigawa a Abuja ya bar dutse yau kwana uku kenan da shi da direba ba a gan shi ba har yanzu a iya dai labarin da nake da shi jiya ban sani ba ko da wani sabo da ya faru ana tsoron ya yi hatsari kuma ruwa ya tafi da su ana tsoron haka har yanzu dai ba a tantance an same shi ba muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa a same shi da rayuwarsa da lafiyarsa Allah ya kwantar da hankalin iyalinsa Allah subhanahu wa ta'ala ya sa bai shiga wani mummunan hannu ba Allah kuma ya sa duk abin da ya same shi da ibtila'i jarabawa ce a gare shi Allah ya yafe kankare masa zunubansa a sakamakon haka muna dai fata Allah ya sa yana cikin ransa da lafiyarsa kuma Allah ya dawo da shi zuwa ga iyalansa dukkan yan uwa musulmi da wannan irin abu da makamancinsa da duk wani abu na tashin hankali ya same su muna fata Allah ya yi musu Allah ya sauƙaƙe musu wanda suke hannun waɗanda ake tsarewa domin a karɓi kuɗi muna roƙon Allah ya fito da su Allah ya ƙara tona asirin masu waɗannan ayyuka Allah ya doɗe basirar masu ba su labarin halin da mutane suke ciki a cikin gari Allah ya tona musu asiri su ma Allah ya hana su wannan mummunan aiki da suke yi Allah subhanahu wa ta'ala ya dawo da su kan hanya ya shirye su Allah ya mai da su cikin al'umma su zama masu amfani in kuma ba masu yin haka bane muna fata Allah yayi maganin su kuma ya kawar da sharrin su daga kan mutane ya Allah ka ba mu hadin kai da son junan mu Allah kai mana maganin duk abin da ya dame mu wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa alaykum assalam نعم نعم دميني جلي بيانني با جليل بني جلي الجلي شيني ابين ديك ابيانه شرك الجلي ابين دبا ابويك تقسيم الشرك يا كركسو باعتبار الكبر والصغر في الشرك الاكبر والشرك الاصغر saboda wannan tana fidda mutun daga addini wannan ba ta fitar ba akwai kuma bi itibaril khafa'i wa alwudu yawa akwai shirka koyayya da shirka bayyananniya shirka take ba a bayyane ake yin ta ba a zuci take ita ce alkhafiyya ko akwai kuma shirkar da ake a bayyane ita ce aljali wannan bi itibarat yawa assalamu alaikum
assalam eh koda ai bacci na kai duk da mutane
eh aisha ku shi ma mutuwa ce eh inda mutum yayi ko baccin rana ne ko baccin dare ya farka to ya fadi wannan eh domin da ai an raba shi da ran yayi bacci to kuma an dawo masa da shi ya farka za ka yi gode wa Allah akai Allah ya samu da